Airways ta tilasta ma wani jirgin saman fasinja samfurin jet yin saukar gaggawa ranar Lahadi a birnin Minsk, ta kuma kama wani dan adawa mai shafin rubutu a yanar gizo mai yawan caccakar shugaba Alexander Lukashenko.
Kamun mu kai ga kashi na biyu na labaran duniya, yanzu ga rahotonmu na farko. Tun bayan garin Bawul na shekara 1999 da aka yi na kundin tsarin mulkin Najeriya, an gudanar da tarurruka da dama don sabunta kundin tsarin mulkin kasar. Sai dai har yanzu 'yan kasar na ci gaba da cewar ba dai giringirin ba dai ta yi mai. A daidai wannan lokaci da za a fara sauraron koke-koken 'yan kasar a gobe idan Allah ya kai mu, don ganin irin gyara da ake da bukata ga kundin tsarin mulkin kasar. Wakilin muryar Amurka Babangida Jibrin ya ji ta bakin wasu 'yan kasar.
The chairman and members of the Senate Committee on the Review of the 1999 Constitution cordially invite to a 2 days one public hearing on proposals to alter the provisions of the Constitution of the Federal Republic of Nigeria 1999, scheduled to hold in 2 centers in each of the 6 geopolitical zones in the country from Wednesday 26 to Thursday 27th of May 2021.
Shugaban Majalisar Dattijan Nigeria kenan Dr. Ahmed Lawal yake gabatar da kuduri na fara sauraron bahasi daga bakin 'yan Najeriya da kuma sauran 'yan majalisa na yin gyara a kundin tsarin mulkin Najeriya wanda za a fara a ranar Laraban nan da kuma Alhamis a wasu shiyoyi guda 6 na Najeriya. To kuma menene ra'ayin 'yan Najeriya game da wannan gyara na kundin tsarin mulki da za a gudanar? Ga dai ra'ayin wasu mazauna birnin Lagos.
Sunana Mikael Shagarda daga nan Lagos. Ra'ayina akan maganar wannan gyara na kundin tsarin mulki na nan kasar mu Najeriya, wato ba a nan gizaki saka ba, ina ganin kaman duk wani abin da ya cancanta na kundin tsarin mulki na kasa da al'ummar kasa su ci gaba, kusan muna da shi a kundin tsarin mulki a yanzu. Sai dai da yake dan adam ajizi ne, ba a rasa kurakurai nan da can, amma abin da almuhimmin abin shine aiwatarwa, ba maganan ma wai gyaran kundin tsarin mulkin ba ko waɗansu kurakurai, a'a, aiwatar da abubuwan da kundin tsarin mulkin ke dauke da shi. An yi tsare-tsare kuma an yi gyare-gyare masu dimbin yawa, amma ina aiwatarwan? Idan har ba za a aiwatar da waɗannan gyaran ba, maganan gyaran kundin tsarin mulki wallahi ko an yi su miliyan babu wani abu da zai canza a ƙasa.
A wannan taro da za a yi na gyaran tsarin mulkin Najeriya abu ne da yake yana da kyau, amma a samu mutane masu gaskiya da rukun amana kuma masu ainihin wadatar zuci. Musamman ba za a saka mutum daga arewacin Najeriya a ɗauki gogaggun mutane da suka san tarihin Najeriya, suka san menene Najeriya. Bayan wannan ya kamata a maida hankali wajen kula da ainihin kasancewar ƙasa Najeriya, sannan kuma a maida hankali wajen ainihin magana akan wato ainihin filin kiwo a kowace jiha ta Najeriya domin a samu zaman lafiya mai ɗorewa. Sannan kuma a maida hankali wajen ainihin samun rola da kwanciyar hankali na talakawa da kuma ɓangaren shari'a da kuma ɓangaren jami'an tsaro, a maida hankali a wannan domin a yi gyare-gyare da garan baro da zai ba wa su jami'an tsaro ƴanci, sannan su ma 'yan ƙasar samu ƴancin su. Kun abubuwan da muke ganin ya kamata a tattauna a wannan wuri kuma a implementing din su immediately ba tare da ɓata lokaci ba.
A ƙarshe dai shugaban majalisar dattijai Dr. Ahmed Lawal shi ma ya kira ga 'yan Najeriya da su fito kwansu da kwarkwatansu domin halartar wannan taro na sauraron bahasi daga bakin jama'a na yin gyara a kundin tsarin mulkin Najeriya.
Should take every possible opportunity to be there to present whatever they feel strongly about.
Babangida Jibrin, muryar Amurka daga Najeriya.
Bayans dai masu sauraro, kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka. Yanzu kuma ga labaran duniya kashi na biyu.
To Yusuf, ana saura kasa da watanni biyu a buɗe gasar Olympic a birnin Tokyo. Gasar ta sake gamuwa da cikas jiya Litini, lokacin da gwamnatin Amurka ta fitar da takardar gargaɗi ga 'yan ƙasar cewa kar fa su je Japan saboda ƙaruwar sabon kamuwa da cutar COVID-19. Ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta yi gargaɗi na matakin ƙoli na tafiye-tafiye, wato mataki na 4, tana mai nuni da tafiyar hawainiya da aikin rigakafi ke yi a ƙasar da kuma yadda ita ma ta gindaya tsauraran ka'idoji ga Amurkawa matafiya. Wani gargadi na daban da cibiyar yaki da cututtuka masu yaɗo ta Amurka ta yi na cewa hatta matafiyan da suka samu cikakken rigakafi na iya fuskantar hadarin kamuwa ko kuma yada nau'ukan cutar COVID-19 don haka su soke duk wata tafiya Japan. A ƙarshe, hukumar sa ido kan harkokin zaɓe a ƙasar Iran ta amince da wasu 'yan takara 7 da za su tsaya a zaben shugaban ƙasar ranar 18 ga watan Yuni, ciki har da alƙalin alƙalan Iran Ibrahim Raisi, a yayin da ta kuma ƙi amincewa da takarar wasu fitattun mutanen. Raisi ne aka fi sani cikin jerin mutanen da majalisar shata harkokin zaben Iran ta amince su yi takara, kuma shi ne aminin shugaban addinin Iran Ayatollah Ali Khamenei. Gidan talabijin na gwamnatin Iran ya ce sauran 'yan takarar sun hada da tsohon wakilin Iran wurin tattaunawar nukiliya Sa'id Jalili, tsohon kwamandan rundunar juyin juya halin Iran Mohsin Razasi, tsohon dan majalisar dokoki Alireza Zakani, dan majalisar dokoki Amir Hussein Gazizade, tsohon gwamnan Lardi Mohsin Miralizade, da kuma gwamnan babban bankin Iran na yanzu Abdul Nasir Hammati.
Kenan aka saurara kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma bar mu shiga taskar rahotanni. A daidai lokacin da ake shirin fara sauraron koke-koken 'yan Najeriya a kan buƙatar yin garan bawul ga kundin tsarin mulkin ƙasar, su kuwa wasu al'umma cewa suke har ya zuwa yanzu ba su ga alfanun gwamnatoci a duk matakai ba sama da shekaru 200, don kuwa har yanzu ba su ga wani abu daga gwamnati ba. Daga jihar Adamawa, wakilin muryar Amurka Salihu Garba, wanda ya ziyarci waɗannan al'ummar, ga rahoton da ya hada muna.
Umma mazauna garin Bugadai sun shafe sama da shekaru 200 suna rayuwa a wannan yankin, amma dai suna rayuwa ne cikin makaki tare da wahala, musamman akan al'amura da suka jibanci more rayuwa, irin su ruwan sha, hanya, ilimi, hadama da kiwon lafiya. Akasari ma dai matsalar gadan ta ake. Buga ita ce yankin da ke tsakanin Najeriya da Jamhuriyar Kamaru, kuma ita ce lardin Mayafaran da ke karamar hukumar Fufore. Fufore dai ita ce babbar karamar hukuma cikin kananan hukumomi 21 na jihar Adamawa. Ardo Jelani da ke zama mai jimillan Buga shi ne wanda ya tabbatar mana da cewa suna fuskantar wannan matsala.
Muna zama a anguwan Bunga shekaru ya kai 40, garin nan daga kafinsa zai kai 200 kam. Kakanmu ne ya kafa garin nan, ya zo daga waje ya zauna nan ya sare garin nan ya samu jama'a. To mazaunin nan kam, to babban kam ruwa, asibiti.
Su ma mazauna wannan yankin sun tabbatar mana da cewa ire-iren wannan matsalar sun dade a cikin ta. Akasari ma dai har ma sun fidda rai da samun wani tallafi ga masu madafin iko.
Sunana Alhaji Alidu daga Muga. Nan mazaunin da muke fuskanta na farko din magana ruwan sha, na biyu magana asibiti, sannan na uku duba babu hanya, sannan na hudu batun makaranta inda yara za su yi karatu nan ma babu. Gaskiya kalla zai ko shekara 40 muna da matsalar wannan harkar ruwan nan. Asibiti ga tun zamu mu gaba daya babu magana asibiti ga bamu ba. Nan mukan samu ko mashin ko mai dauka mara lafiya zuwa Faran, nan ma ya kaje Faran din ya gagara shikenan sai aka kai mutum Jimeta. Babu ma magana mota, sai dai mashin ko dauka mutum da keke.
Sunana Abubakar, muna karkashin mazabar Bunga. Ta yanda muke samu ruwan sha rijiya ne muke da shi, mun je can muke samu moshi, hasali ma ruwan bayi da kyau, ga iska yana kadawa ya dauko yayi ko ta ina yazo ya sa a wannan ruwan. A haka muke fama da shi, muna iba da dabbobin mu da mu mutane duka a wurin muke sha.
To shin ko gwamnati suna sane da wannan matsalar da al'umman wannan yanki ke ciki sama da shekara 200? Honorable Abdullahi Adamu Furambi da ke zama commissioner raya karkara da ci gaban al'umma na jihar Adamawa. Shi kuwa ce mana yi za su yi iya nasu kokari akan wannan matsalar da wannan yankin suke ciki.
To wannan wuri da ka faɗa wanda kilomita bai wuce daya ko biyu tsakanin su da Kamaru ba, lalle daga wurin ka nake jin ire-iren waɗannan abubuwa. To ayyuka a karkara kuma ka san al'umman mu mafi yawa mazauna karkara ne. To dole ne abubuwan za su yi mana yawa, wasu za mu iya gani, wasu ba za mu iya gani ba. To ire-iren waɗannan abubuwa shine kullum muke kiran hankalin mutane, idan an ji ire-iren waɗannan koke-koke ko kuma kuna da matsala, to ku zo ku kawo abun a rubuce. Ya zama koda yau wannan kuka kukan baya wurin ne, yana nan a rubuce, insha Allah an tashi za a waiwaya kuma za a muku wani abu akai. To saboda haka wannan abu da ka faɗa, ina kira ga su waɗannan al'umma din su rubuto su kawo mana, insha Allah za mu tura aje a duba gwamnati za ta ga abun da za ta iya yi akai. Al'umma muka zo za mu yi wa aiki, kuma dole mu tsaya mu yi musu aiki. Kasu yi kasa a gwiwa su yi kokari su kawo koke-koken, kuma insha Allah za mu duba.
To sai mu ce Allah Ubangiji ya sa al'umman wannan yankin su fita daga cikin makakin rayuwa, yayin da suke gwamutsuwa tsakanin su da dabbobinsu akan kogon ruwa guda. Salisu Muhammad Garba, sashin Hausa na muryar Amurka daga Adamawa a Najeriya.
To Ubangiji Allah ya kawo muna mafita baki daya. Idan muka leka a jamhuriyar Nijar kuwa, inda taron wanzar da zaman lafiya ke ci gaba da gudana a tsakanin al'ummar kasar da makociyarta Najeriya, wata kungiya mai zaman kanta ta shirya taron don fayyace zare da abawa akan matsalar da ke ci gaba da cimma al'ummar yankin tuwo a kwarya. Wakilin muryar Amurka Haruna Mamman Bako ya aiko muna da ƙarin bayani.
Ana ci gaba yanzu haka da gudanar da taro a garin birnin Kwannin jamhuriyar Nijar tsakanin Nijar da Najeriya da ya shafi wannan iyakar da ta haɗa jihar Sokoto da jihar Tawa, domin tabbatar da zaman lafiya wa mazauna karkara musamman manoma da makiyaya da ke kai kogo a wannan iyaka. Hasali ma irin wannan lokaci da sha'anin tsaro ke ɗaukar hankulan waɗannan ƙasashen guda biyu da ya haɗa da garkuwa da mutane da ma kasancewa ana gab da kama ayyukan noman da mana da ke haifar da wani lokaci a rangama tsakanin manoma da makiyaya. Haɗaɗɗiyar ƙungiyar nan mai kula da bunƙasa Kiyo Rupenci ke shirya wannan taron.
Sunana Ahmadu Halilu Taro, ni ne shugaban ƙungiya Rupen Marobe, haɗaɗɗar ƙungiya ƙungiyoyi ta Niger Region RBM Bilital Marobe ta Afrika. To wannan zaman taron da muka soma yau a zirfi birnin Kwanni ƙarƙashin jagorancin prefe na Kwanni da yau ilti magatakardan jiha na Governor Tawa. Zaman taro ne da ya haɗa mutanen Najeriya da na Niger waɗanda a bakin boda tsakanin Niger da Najeriya. Hukumominmu, daraktoci, sarakinmu na gargajiya, prefe, mayor, ƙungiyoyi na makiyaya manoma da kofo-kofo su ne kwamitin hilaye su ne sun ka haɗu yau a nan don a tattauna dangance da matsalolin yau da kullum da ke shahuwar kiyon zirga-zirga na zuwa da dawowa.
Daya daga cikin mahalarta taron daga tarayyar Najeriya ya yi mini bayanin irin taso gudunmuwa a lokacin wannan ganawar domin samun zaman lafiya mazauna karkara wannan iyakar musamman manoma da makiyaya.
Sunana Alhaji Ibrahim Kasarawa Saddauna Gandu, daraktan gona da karamakon mulki ta Ilela jihar Sokoto Najeriya. To alhamdulillah, da yake wannan taro shi ne na farko na haɗin gwiwa tsakanin Najeriya da Nijar, mun zo ne domin mu kama wata tamu gudunmuwa da kira ga manoma da makiyaya domin a zauna lafiya. Muna nuna musu ka'idojin da ya kamata a bi na shigowa ƙasa, misali kamar su makiyaya idan suka shigo su ba da haɗin kai su rijista ga jami'anmu, akwai malamanmu ko ina malaman gona, su tabbatar da sun shigo ai musu rijista in za su ga Nijar su isa lafiya har su kai ga abokan aikin Nijar sannan mu tabbata, domin su kauce ma gudun fitattun da ke biyuwa tsakanin makiyaya da manoma. Da shi muke ƙoƙarin mu jawo hankalinsu kuma mu haɗa kansu wuri guda.
Shi dai wannan taron zai ɗauki kwanaki biyu a otel Itar na birnin Kwanni, bayan Alhaji Abbalele shugaban gundumar birnin Kwanni da ke wakiltar magatakardan ofishin gwamnan jihar Tawa da ke tare da rakiyar magajin garin birnin Kwanni Abdul Muhammadu ya jagoranci bikin soma wannan taron da ya haɗa Nijar da Najeriya. Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni, sashin Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar.
To masu sauraro, kada dai ku manta kuna tare ne da sashin Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington gundumar Columbia. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Noma tushen arziki.
Noma tushen arziki. Noma sannadi na ci gaba.
jama'a assalamu alaikum barkanmu da warhaka barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballa ke gabatarwa kamar yadda wasu masu sauraron mu suka ji a makon da ya gabata muna tattaunawa da wasu kusoshin kungiyar masu sarrafa shinkafa ta Najeriya kan batutuwan da suka sha musu kai muna kuma tare da Alhaji Abba Dantata shugaban kamfanin